sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio su hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niya dake birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hadisa Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 7 ga watan Disamba na shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi Sarfilu ba mu kanin labarai
to yau Asabar Amurka da kasar Iran sun yi musayar fursunoni inda aka saki ɗalibin Jami'ar Princeton da wani masanin kimiyya dan kasar Iran da Amurka ke rike da shi masu bincike a nan Amurka na kokarin gano abin da ya haddasa sojan Saudiya matukin jirgin sama dake samun horo bude wuta a sansanin sojan ruwan Amurka dake jihar Florida aka kuma zanci fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ba za ta bada haɗin kai ga ragowar tsare-tsaren binciken tsige shugaban kasa Donald Trump ba
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sojojin Najeriya na ci gaba da fafatakar ƴan kungiyar Boko Haram. Haka kuma mahukunta a Najeriya sun shiga wata yarjejeniya da kamfanin OCP ta kasar Morocco. Sannan kuma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. A yau Asabar Amurka da kasar Iran sun yi musayar fursunoni inda aka saki ɗalibin Jami'ar Princeton da wani masanin kimiyya dan kasar Iran da Amurka ke rike da shi. Lamarin da ke nuna an samu sassauci tsakanin Tehran da Washington biyo bayan kwashe watanni ana zaman dardar. Muhammad Javad Zarif shine ya fara sanar da wannan musaya ta kafar sadarwa ta Twitter. Musaya ta hada ɗalibi Ziyi Wang da masanin kimiyya Mashud Suleimani. Zarif ya rubuta kafar Twitter cewa ina farin cikin nan ba da dadewa ba. Farfesa Mashud Suleimani da Mr. Ziyi Wang za su haɗu da iyalansu. Godiya ga dukkan waɗanda suka taimaka musamman ma kasar su gwamnatin Swiss. Shugaban kasa Donald Trump shi ma ya bayyana da kansa cewa an kubutar da Wang a wata sanarwa daga Father White House tana mai cewa zai dawo Amurka. An dai tsare Mr. Wang ne kan laifin leken asirin kasa tun watan Agustan shekarar 2016. A cewar Trump ya kara da cewa muna godiya ga gwamnatin Swiss kan taimakon kansu na shiga tsakani da ya kai ga sakin Mr. Wang da Iran ta yi. Masu bincike a nan Amurka na kokarin gano abin da ya haddasa sojan Saudiya matukin jirgin sama dake samun horo bude wuta a sansanin sojan ruwan Amurka dake jihar Florida. Harbin da ya faru ne da sanyin safiyar Juma'a a sansanin sojan ruwan Amurka na Pensacola. Yayin sanadiyar rayukan mutum huɗu cike har da maharbin, jami'an tsaro sun ce wasu mutane takwas sun samu rauni. Rundunar sojan ruwan Amurka da jami'an tsaro sun bayyana maharbin da cewa matukin jirgin saman Saudi ne daya daga cikin ɗaruruwan 'yan kasashen waje da suke samun horo a sansanin na Pensacola. Gidan talabijin na NBC News ya ja nasi daga jami'an tsaro da suka bayyana sunan maharbin da suna Muhammad Sa'id Al-Shamrani. Da yammacin jiya Juma'a kuma irin talabijin na Fox News ya fitar da rahoton jami'an hukumar binciken manyan laifuka na FBI sun kama wasu 'yan kasar Saudi shida da ke alaka da harbin. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ba za ta bada haɗin kai ga ragowar tsare-tsaren binciken tsige shugaban kasa Donald Trump ba. Kamar yadda kuka sani, binciken da kuke gudanarwa na tsige shugaban kasa ba shi da wani tushe, kana ya saba wa sharuɗa da kuma tsarin tabbatar da adalci, a cewar wata wasiƙa da FAT Sifonon ya lauyan shugaban kasan zuwa ga shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai Gerard Nadler. Wannan martani na zuwa ne kasa da sa'a daya kafin wa'adin ranar Juma'a da aka gindaya wa lauyoyin shugaban kasa da su bayyana matsayarsa kan cewa za su wakilce shi a binciken kwamitin na neman tsige shi ko a'a. Sifolin ya fada wa wato ya fada a cikin wasiƙar cewa ku dakatar da wannan bincike yanzu kuna wakana ku kada wato ku dakatar da wannan bincike yanzu kana ku daina bata lokacinku wurin sauraron wata magana. Lauyin ya ƙara jaddada wani sakon Twitter da shugaba Trump ya fitar yana mai cewa idan kuna so ku tsige ni ku yi shi yanzu ku yi da gaggawa saboda mu samu shari'a ta adalci a majalisar dattawa kana kasar mu ta ci gaba da aiki. Da yammacin jiya Juma'a shugaban kwamitin shari'a Gerald Nadler ya bayyana rashin jin dadin sa da Trump ya zabi kin bada hadin kai akan binciken. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. Jami'an diplomasiyya da shugabannin hukumar Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin masu zaman kansu sun yi wata ganawa a wannan makon domin tattaunawa akan sake gina garuruwa da ƙauyuka da yaƙi ɗan awarin kamar ya ɗaita. Gwamnatin kamar ta ce tana buƙatar taimakon sake gina makarantu da gine-ginen jama'a da aka lalata. Masu halartar tattaunawar sun ce a shirye suke su ba da taimako amma dai suna so su tabbatar da an kawo ƙarshen yaƙin. Prime Minister Joseph Dion Guta da ya jagoranci zaman tattaunawar a madadin gwamnati ya roki kasashen waje su taimaka wurin sake gina kasar Kamaru bayan shafa kusan shekaru hudu ana zub da jini a yakin da aka kashe dubban mutane kana aka lalata garuruka da ƙauyuka da dama. Ngute ya ce galibin ƴan kasar sun gwammace da samun zaman lafiya saboda sun gaji da kisan gilla.
The label of Cameroon being a peace-loving and stable country has been destroyed, and Cameroonians of all walks of life.
Ya ce kasar kamar da aka santa da son zaman lafiya kuma kasa mai ci gaba yanzu duk an lalata ta. Ƴan kasar daga kowane matsayi da ko ina a cikin kasar suna tunanin cewa lokaci yayi da ya kamata su koma akan abin da aka san su akai na kasa mai zaman lafiya. Kasar da wasu ƴan wata kasa ke neman mafaka a ciki haka kuma kasa da ke karban mutane amma ba fatali da su ba. Daga ƙarshe Amurka ta akabata hukumar jiya Juma'a akan wasu mutane uku ƴan kasar Iran masu ba da goyen baya ga shugabannin ƴan bindigar Iraki akan zargin suna da hannu wurin iza zanga-zanga da ta girgiza Irakin. Ana zargin shugabannin ƴan bindigar ne da ba da wato dakarun su umarni su bude wuta akan fararen hula masu zanga-zangar kin jinin gwamnati saboda cin hanci da rashawa da kuma rashin aikin yi. Tunda aka fara zanga-zanga a cikin watan Oktoba kimanin mutane 400 ne aka kashe. Zaman lafiyar al'umma da kuma zanga-zangar su ne tubalin gina tafarkin demokradiyya, in ji sakataren Baitul Malin Amurka Stephen Mnuchin a wata sanarwa da ya fitar akan takunkumin na jiya Juma'a. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce al'ummar Iraki sun ce suna da buƙatar ƙasar su, suna buƙatar sauye-sauye na gaskiya da adalci da kuma dalilin wato adalan shugabanni masu kishin ƙasar su, kuma wajibi ne a duba waɗannan buƙatu ba ta hanyar rikici ba. Waɗanda takunkumin ya shafa sun haɗa ne da Qais al-Ghazali da ɗan uwansa Layth al-Ghazali daga ƙungiyar ƴan bindigar Asif al-Haq mai sun wato mai samun goyen bayan Iran da kuma Hussein Fali Aziz Al-Alimi wanda ake zargi da gudanar da kungiyar ƴan bindigar a madadin sojojin Iran.
To a gaishe da Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu. Tun lokacin da sojojin Najeriya suka sauya salon yaƙi, ƴan ta'adda na Boko Haram na ci gaba da ɗanɗana koɗarsu. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da rahoton.
kamar yadda jami'in sadarwa na aikace-aikacen rundunar sojojin Najeriya kanar Aminu Iliyasu ya sanar tun lokacin da aka canza salon tsarin yaki da mayakan Boko Haram tare da bullo da tsarin girke sojoji masu yawa a wuraren da ake fafatawar wato super camps kawo yanzu ana ci gaba da ganin tasirin wannan salo a yankurin da mayakan na Boko Haram suka yi na kutsawa tare da kai hari sansanin battalion 112 na rundunar operation lafiya dole dake garin Mafa a cikin minti 40 kacal sojojin battalion sun gasawa yan ta'addan aya a hannu bayan kashe da dama daga cikin maharan sojojin kazalika sun kuma kwato makamai masu yawan gaske a ciki har da manyan bindigogin harbo jiragen sama guda 24 da ma karin wasu bindigogin roka roka da AK-47 baya ga dimbin harsasai daban-daban masu yawan gaske bugu da kari kanar Aminu Iliyasu ya kuma yi karin haske akan wani yunkurin da wasu mata yan kunar bakin wake biyu suka yi na kutsawa sansanin brigade na 26 a yankin Goza inda wasu zaratan sojojin da ke cikin shirin kota kwana bayan sun hakikance mata biyun na dauke da abubuwan fashewa a jikinsu take suka bindige su kafin su tayar da ababen fashewan daga bisani dai dakarun brigade na 21 sun yi dramikiya akan wasu mayakan Boko Haram a kauyukan Zuwa da Kotambe a yankin Bama inda aka ceto wasu mata 12 da yara guda 4 waɗanda ƴan Boko Haram din suka sace suke kuma garkuwa da su a cikin daji yayin da ƴan ta'addan suka tsere zuwa yankin Kerewa akan iyakan Najeriya da Kamaru wannan hobbasa da sojojin suke yi a halin yanzu kamar yadda wani masanin tsaro Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa ke shaida min alama ce cewa nasara na dab da samuwa
wannan ya nuna maka cewa sojojin mu yanzu suna samun nasarori kwarai da gaske game da wannan yaki da ake da ƴan Boko Haram kuma in ka duba shi wannan super camp da ake magana ai yanzu ƴan Boko Haram an takura su zaka ga yadda ake takakkace su da sauransu an hana su sakat wannan ya nuna maka cewa insha Allah an yi kusan kawo ƙarshen wannan bala'i na ƴan Boko Haram da suka matsawa bayan Allah a cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya
Hassan mai na kaina Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Zauna lafiya, al'umma ta tsaya ta kuciya. Zama lau lafiya shine cigaban Najeriya.
Gaida Hassan mai na kaina kamar yadda kuka ji a wani yunkuri na ganin Najeriya ta samu wadatar sanadarin inganta noma domin kasar ta ciyar da kanta mahukuntan kasar sun shiga wata yarjejeniya da kamfanin OCP ta kasar Morocco wannan yarjejeniya dai na kunshe ne da hanyoyin bunkasa takin zamani ta hanyar horar da ma'aikatan kamfanonin da ke sarrafa takin zamani a Najeriya Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta aika mana da rahoton akan haka.
Wannan yarjejeniya da Najeriya ta shiga da kamfanin OCP ta kasar Morocco tuni ta fara aiki wajen yin bincike na irin kasar noma da manoman Najeriya ke amfani da ita domin gano irin takin zamani da zai sa a samu amfanin gona mai yawa. A yanzu haka kamfanin OCP tana horar da ma'aikatan kamfanonin sarrafa takin zamani a kasar inji babban jami'in OCP na Najeriya Caleb Uso.
Like you know we have an MOU with the federal government of Nigeria this MOU was struck between the Kingdom of Morocco and the country of Nigeria signed in 2016 is a big MOU and different partners have different roles to play.
Caleb Uso ya ce yarjejeniyar babba ce kuma tun shekara 2016 da muka sa hannu a wannan yarjejeniya muka fara aiki tare da manoman Najeriya. Yanzu haka muna horar da dabarun sarrafa takin zamani ta yadda manoma za su sami takin da yawa har sai sun zaba kuma a kuɗi mai rahusa. Jami'an kamfanonin taki na Najeriya da aka horas sun bayyana ra'ayinsu kamar haka.
Sunana Muhammad Abubakar Mai Malari, sunan kamfanin mu Excel Standards Limited, muna su taki da sauran harkokin noma da abin da ya shafe shi. To amfanin wannan horarwa da ke ana koyarwa ne akan yanayin wato project management gudanar da project an ka fara tun daga farko har ƙarshe.
Ina kamfanin takin ku yake?
Kamfanin mu na Kano Talawa. Kano muke abubuwan mu amma muna tura taki ko ina. Muna da capacity na yin buhu wajen 600. So buhu 600 kin ga ya kama kilo 3000 zance. Zamu iya cika mota daddaya ko da yau sai in muna production. So mun muka fara in yanzu a ce mun fara daga safe har dare zamu iya cycle view. Ni mota biyu rana daya
kuma mota biyu na daukan
600 na daukan 1200 kenan ga baki daya kowane mota 600.
Sai Emmanuel Fumen na kamfanin take mai suna Tak Agro Fertilizers dake funtuwa da kuma wasu birane da dama a Najeriya.
Yajejeniyan da muka shiga da su muka yi aka zo ana PFI program da ake currently na Presidential Fertilizer Initiative wanda gwamnati suka siya raw material sai su kawo mana mu kamfanin sai mu sarrafa. Kowane wayewan gari muna buga taki.
Kaman guda nawa ake a rana?
Kamar ni a inda nake a Fantuwa mukan yi mota 12 zuwa 13 a kowane rana.
Mota shine trailer kenan?
A mota shine trailer kuma a trailer akan samu buhu 600. Wai kin ga muka aikin safe da na dare two shift kenan kin ga sai ba mu kusan mota 12 mota 13 amma kamfanin mu na Kaduna wanda manyan kamfanoni ne sukan yi motoci kusan 30 a rana
kuma kowanne na daukan buhu 600
kwarai da gaske.
Shi ma Augustine Akapo na kamfanin taki mai suna Golden Fertilizers a Lagos ya ce suna yin taki har ton 70,000 a shekara.
I am Akapo Augustine. I work with Golden Fertilizer Lagos. I'm here on a course project management. In the Lagos factory, we have a capacity that can deliver 500,000 metric tons per annum. In Kaduna, we have a capacity that produces about 70,000 metric tons per annum.
A yanzu ana da kamfanonin sarrafa taki sama da 30 a Najeriya, waɗanda sannu a hankali za su ɗauki ma'aikata 75,000 a shekara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Madina Dauda. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na daya na amsoshin wasu masu sauraronmu da dama da suka hada da Isu Hundila Faki Kaduna da Ahmad Madaki daga Bauchi da Bala Muhammad Damban da Rulwanu Gayari da Musa Umar da Shitu Usman da dai sauransu masu son jin tarihin shahararren mai kamar da kumbarayin nan dake jihar Bauchi wato Alhaji Ali Kwara Azarai. To idan masu tambayar na saurare ga wakilinmu a Bauchi Abdul Wahab Muhammad da amsar da ya samo kai tsaye daga shi Alhaji Ali Kwara Azarai din kansa.
Na samu shahararren mai yaki da barayi bari waka bakin ita ta fi dadi zan so ya gabatar muku da kansa.
Alhamdulillah sunana Ali Muhammad wanda ake mulkani da Alƙura.
To an san ka a Najeriya da ma wasu bangare na kasashen Afirka ta Yamma a dangane da wannan shahara da kai wajen yaki da barayi da ma bada taimako ga waɗanda yake masu rauni. Me yasa kuke sha'awar yin wannan aiki mai hatsarin gaske?
Alhamdulillah ba wani abin sha'awa a ciki kai dai kaddara ta Ubangiji ne. Ni ban taɓa shawarar zan bi ɓarawo ba kuma a yanzu ma sai a kama ɓarawo 100 wani lokaci ba zan je nan ce ba. In ga ina da sha'awar kama ɓarawo da tuntun na kafa ƙungiyata tun daga ɓarayin da na kama ma suka yi furzin ma suna kungiya tsohon wanzami ko tsohon charger bell ko wani tsohon mai sai da magani ma yana kungiyarsa ya zai karɓi kuɗin hukuma kuma ya kawo mutane tara da haka babu wani sha'awa a ciki kai dai Allah ne Ubangiji ne sanin
shin wannan al'amari naka ka faro shi tun kaman wani lokaci ne?
Alhamdulillah 1999 na fara shi, kuma musabbabin sa mutum ne. Akwai area commander na ya zo ya matsar mu saboda kisan kai yayi yawa, kuma ana kona-konan garuruwa. Fulani sun hada kansu a lokacin sun kafa kungiyar su mai karfi, da aka kira dan fada ta hada su a gona da makiyaya a da manoma, za su aika gari su aika musu takarda, za su zo musu kawo musu yaki su kona garin su wuce. To kuma irin wannan dama aka yi shi, sata tana yawa wajen yara, sata ta yi yawa. To a lokacin area commander mu kuma ana tare hanyoyi, ya roƙe ni in taimaka masa in sa baki a cikin shi, ni ba aiki na ba, ni kuma ba dan sanda ba ne, ba soja ba, da haka ya daida mini. To gunda aka fi kashe mutane daman gubiyu ne, hanyar mu zuwa Fataskum da kuma jejin Fataskadau. Na ce ma zan taimaka masa daga Azare zuwa Fataskum, zan sare ma jeji, zan gyara gefen hanya, zan bar maka fili, idan yaranka sun zo su suna hango su daga nan su harbe-harbe, su ma bindiga yanda su, su ma bindiga yanda su. To daga nan nayi wannan, daga baya ne gayya saboda an sassara manyan bishiyoyi ne jejin gwamna ne, na gayyaci mutane sai aka zo da yawa, mutane wajen 10,000, aka ɗebe itacen wajen, aka kona ciyawar wajen, ne zama fili tal. To da ƙarshe akwai wani ɗan uwan kuɗan jarida da yake da interest a abun, ya je wajen, kuma sai ya je da microphone da lasfika. To aka ce a taro, aka bi da mota ake bi ana godiya, ake musu godiya. Da ƙarshe da za a tashi akwai wani ɗan ruwa da yake taruwa a wani rami, saboda wanke jiki na ce a tara su a wajen, motocin suka ta ɗebo su a taruwa a wajen. To kafin a zo wannan, mutane suna ban labari, waɗansu Fulani da mutanen ƙauye suna cewa sun san waɗannan ɓarayi, kuma waɗansu ce sun san ana masu kai musu abinci, amma idan suka faɗa zance yana faɗa yana fita, an suka rufa da polis. To ni ko tunda area commander ne roƙe ni, sai na dinga karɓi microphone, bayan na yi godiya na ce to ai na ji wata magana, na ce to nan gaba duk wanda ya ga ɓarawo ya sauka da bindiga ya zo ya gaya min, ba zai gaya ɗan sanda ba, ni zan gaya ɗan sanda, in yaso ɗan sanda ya gaya wa ɓarawon ne na kama shi. So daga wannan shi ne silar labari ya dinga zuwa mun, in aka zo in ba mai ƴan sanda ko ba mota, zan ba da motoci a tura ƴan sanda su je su area.
A nan yankin jihar ka ne jihar Bauchi ka fara wannan aiki na fada da ɓarayi?
A local government ina na fara kusa da Azare, kuma a lokacin ɓarayin sun babbaza yara gari-gari, saboda makiyaya ne, wani da kebe suke, wasu daga Sokoto, wani su Katsina, wani Zamfara, sun ɗauka sai sun haɗa Central Africa, kuma sai suna samun ƴan uwansu gari-gari-gari wanda suke zama su kafa gari, wani su wuce, wani su kuma suna kiwon udan nan da jajayen shanu, bakwai da udan da jajayen shanu suna tafiya da su har fada har caji. To anan suke samun bindigogi, anan suke abin da za su koma wajen su Sokoto Zamfara sai su bar bindigogin su anan. Da a Borno da Yobe suke, suka kama Adamawa, suka kama Gombe, Taraba, suka kama Bauchi ma. Da in ka kula duk fashin anan area ya kare. To amma yawanci ma'aifar su Sokoto Zamfara Kebbi Katsina mafi yawan su. Da haka nan ma suna da ƴan uwansu, to anan hakan suke samun irin dangi-dangin su nan, su zaga inda garin ɓarawo mai sa dutse, in wani ya mutu a can sai su ɗauka.
Ɓarayi wanda yake da ba ɗaya ba ba biyu ba, idan an kamo su kakan zo ka kira ƴan jarida, musamman ma kamar shekara 10 haka baya, ni na tabbata na sha zuwa wajen da kake gabatar da ɓarayin da ake kama. Shin waɗannan ɓarayi idan ka kama su ya ake yi da su ne?
In baka manta ba ina complain kullum an sake su. Duk wanda ka ba hukuma in ka ga ya zauna bai samu wanda zai je sayar kayansa ya kawo bane, sai dai mara kwabo ne ya ce hukunci a ƙasa. amma dai da wanda zai je tsaya masa kuma da shanu a gidansa ko da gidajen da ya saya za a sayar za a karbo shi.
To amma baka ga ma su ainihin yawancin wanda yake kasake sun nan ma sukan sake dawa kenan wannan ya zamanto ita gwamnati ko kuma hukumomin tsaro suna da sha'awa ne akan waɗannan mutane sa suke barin su
ba sha'awa bane akwai sakaci ne yanda gwamnati yake ba su a fashi a kasar sai daddai wanda ya siyasa da yara su ko irin waɗannan manyan yan fashin mu masu kashe mutane a jeji ba a cika yin siyasa da su ba masu shiga gidaje shine wanda yan siyasa suke da interest a kansu amma barayin Fulani suke jeji sai daddai jifa da ka samu wani dan siyasa kici da haka hukuma laifin ta sakaci duk yanda ka sa ko danka ne ya kamata ka duba shi duk yanda ka ba mutum amana yanzu a Najeriya ya kamata a ce shi ma da mai kula da shi.
To Alhaji Ali ga kanan dai na ganka babu wani makami a jikinka kuma kana tunkaran waɗannan mutanen da ake tsoron su don an faɗi ma sunan su wasu ma hanya ma ba da su yi ba kenan kai ka samu wani horo ne akan wannan aiki da kake yi
ganin naka ne guda ɗaya ne ka san gani biyu ne ido yana gani ƙwaƙwalwa tana gani da haka kai irin naka wajen bindigar nuna ba ga duk wanda ya makamin na bane
wanne kenan
Allah mana
haka ne. To wannan hidima da yake karin guma ina jin wasu gwamnatoci ma banda na Bauchi suna bukatan da kaje kai musu ko ka kawo musu tallafi dauki haka kenan amincewa kenan da kokarinka fiye da ma yanda su jami'an tsaro da yake aka dauka yake biyan su albashi
dai duk wanda suka ga na yin aiki na sun nuna musu shi a gaban su suna da interest akan aiki na kuma kusan kai ma ka ce da wani ma ce da duk bunda na je na yi aikin sati daya Allah da wani lokaci za a shekara uku ba ya fashe ba.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin wannan tambayar. Yanzu a madadin wakilinmu a Bauchi Abdulwahab Muhammad da wanda ya amsa mana tambayoyin game da kansa Alhaji Ali Kwara Azarai da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa a huta lafiya.
Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba. Kafin mu kammala shirin gasar fili ya dawo da labarai amma wannan karin a takaice.
To a takaice yau Asabar Amurka da Iran sun yi musayar fursunoni inda aka saki ɗalibin jami'an Princeton da wani masanin kimiyya dan ƙasar Iran da Amurka ke rike da shi lamarin da ke nuna an samu sassauci tsakanin Tehran da Washington biyo bayan kwashe watanni ana zaman ɗarɗara. Muhammad Jaraf Zarif shine ya fara sanar da wannan musaya ta kafar sadarwa ta Twitter, musaya da ta haɗa ɗalibi Ziyu Wang da masanin kimiyya Masud Suleimani. Zarif ya rubuta kafa Twitter cewa ina farin cikin nan ba da dadewa Farfesa Masud Suleiman da Mr. Ziyu Wang za su haɗu da iyalansu, godiya ga dukkan waɗanda suka taimaka musamman ma gwamnatin Swiss. Masu bincike a Amurka na kokarin gano abin da ya haddasa sojan Saudiya matukin jirgin sama da ke samun horo bude wuta a sansanin sojan ruwan Amurka da ke jihar Florida. Harbin da ya faru ne da sanyin safiyar jiya Juma'a a sansanin sojan ruwan Amurka na Pensacola. Yayi sanadin rayukan mutum hudu ciki har da maharbin, jami'an tsaro sun ce wasu mutane takwas kuma sun samu rauni.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan namu na yau Voitech wato zanga zanga. Ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirinmu na dare.